أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم الاثنين شادي يرجع وتر رمضان باين زر منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة جبوته لجريهه دا أربعين وان دي دا أشرين جواتن بيار الشكرة تدبو بيو الشاترة. وانا هنا تنبيا سواء اكون مكنت سكي كده متن يسكي ما ترشي سننكم يبرت آجن دا باتارد تاكوما ba tare da saje ko ina ba. To ci da sha duk yana kan shi ne bayan ya sake ta. Ya ma da aka yi magana a kan saki a lokacin da tana cikin Indiya, duka wanda yana kan shi yadda take kafin a sake ta haka nan take bayan an sake ta in tana cikin Indiya. Da haka da ciyarwa da wurin zama yana nan a kan shi har zuwa lokacin da za ta gama idda, kamar yadda zai zo a gaba dangane da abin da ya shafi ciyarwa. Sannan yana tambaya a kan cewa abinda tambayar ta kunsa magana a kan cewa idan Allah yana magana a cikin Al-Qur'ani yana magana a kan cewa sun yi kaza ko su ne suka yi kaza, yana ana kawo zamirin jam'i kenan a wurin magana. Me yasa ake cewa kamar yadda Allah yake cewa ku ci ku sha daga abinda muka azurta ku da shi, ba daga abinda na azurta ku da shi ba. Qur'ani, kamar yadda muka sani, Qur'ani balarabe ne shi. Qur'ani balarabe ne. Allah ya faɗa mana cewa an saukar da shi ne bi lisanin arabiyyin mubin. An saukar da shi da yaren larabci. Don haka uslubin da Qur'ani yake magana da shi, Allah yake magana da shi a Qur'ani, yana magana ne da uslubi na larabawa da suke magana da shi. Da haka salon maganar da suke amfani da shi shi ne uslubin Al-Qur'ani a wurin magana. Al-Qur'ani bai zo da wani abu daban saɓanin abin da suke magana da shi ba. Da haka wurin yin jam'i ga mai mutum wanda yake magana ya yi amfani da jam'i a wurin magana, wannan uslubi ne na larabci fasih, wanda larabawa suna amfani da wannan uslubin a wurin magana ga wanda yake babba, wanda yake babba mai girma, wanda yake magana kuma yana girmama kanshi, yana amfani da wannan uslubin a wurin magana ya ce mun yi kaza, mun ce kaza, ko za mu yi kaza, yana nufin kanshi. To wannan uslubi ne na larabci wanda yake sananne, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wannan uslubin da yawa a cikin Al-Qur'ani. Inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه معنى من سني منا ينكذا ذاني يكذا مومك توكد القرآن بمقنية زن يكذا قولي نا يكذا da aka duka wannan musulubi ne na larabci wanda yake nuna girmamawa ga wanda yake magana shi yasa suke kiran shi da suna nunul azama zamiri ne wanda yake nuna girma ga wanda yake danganta kanshi zuwa ga wanda da aka usulubi ne sananne a larabci ba wai yana nuni dan an yi jam'i ake nuni Allah da wani ne suka yi ba saboda ayoyin alqur'ani kuma ga sunan afili wanda suke tabbatar da kadaicin Allah a wurin ayyukan shi da tabbatar da cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya da ka wannan daban wannan kuma usulubun magana shi kuma daban baya nuni akan cewa Allah yana tare da wani ne a wurin aikata abin da yake aikatawa darasin da ya gabata muna cikin suratu talaq mun tsaya akan aya ta 3 za mu tashi a aya ta 4
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
bayan Allah madaukakin sarki yayi magana akan saki da kuma yadda ya kamata a yi sakin yanda idan an yi wannan shine saki wanda ya dace da shari'a sai Allah madaukakin sarki ya dawo magana dangane da iddar da ake yi bayan an yi sakin idan an yi sakin ya ake yi idda menene gwargwadon lokacin da ake dauka na yin idda idda da Allah ya kawo a cikin alqur'ani an kawo nau'ukan idda guda uku nau'i na farko su ne waɗanda za su yi idda na saki a matsayin jini uku ko kuma tsarki guda uku shi ne iddar su kashi na biyu su ne wanda za su yi idda a matsayin haife abinda yake cikinsu haihuwar su ita ce iddar su ta ƙare idan sai bayan wata tara suka haihu to iddar su za ta kai wannan tsawon lokacin idan yau aka sake su suka haihu yau iddar su ta ƙare a yau sai kashi na uku waɗanda aka ba su idda cewa za su yi idda wata uku bambancinsu da na farko su tsarki uku ko kuma jini uku a bisa saƙanin malamai dangane da me ake nufi da talatata uku wayancan na farkon waɗanda za su yi jini uku ko tsarki uku sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna li anfusihinna thalathata quru wayanda aka sake su mata za su yi idda su zauna su jira tsawon qur'i guda uku qur'i guda uku shine waɗansu malamai suka ce ana nufin tsarki uku ana nufin sarki uku wanda shine da yawa daga cikin malamai suka tafi akai jumhur wanda shine Imam Malik da sauran malaman Madina kusan galibi duka suka tafi akai hatta fuqaha ustaba'a na Madina duka sun tafi akan cewa salasata quru ana nufin sarki uku sannan waɗansu kuma suka ce quru din ana nufin jini jini ne uku wanda wannan kaulin kuma shine kaulin al-khulafa'ul arba'a Abu Bakar da Umar da Uthman da sauran sahabbai da waɗansu daga cikin fuqaha sun tafi akan cewa jini ake nufi daga kauli akan cewa jini ko kuma tsarki kauli ne mai ƙarfin gaske a wurin malamai shi yasa waɗansu su ɗauki tsarki ake nufi waɗansu kuma su ɗauki jini ake nufi saƙanin tasirin saƙanin kawai shi ne wurin irgawa waɗanda suka ce tsarki ake nufi dama an sake ta cikin tsarki idan ta yi al'ada ta yi tsarki an yi ɗaya kenan in ta sake yin wata al'ada ta yi tsarki an yi biyu waɗanda kuma suka ce jini ake nufi an sake ta a cikin tsarki da haka sai ta yi jini jinin ya ɗauke ta yi tsarki sannan ya zama ɗaya to wannan shine bambanci kawai tsakanin waɗannan guda biyu daga wacce take aka sake ta kuma tana al'ada aka sake ta kuma al'adar ta bata yanke ba ko kuma bata kai ta kai matakin da ta fara al'ada to za ta yi jiran idda a matsayin jini uku ko kuma tsarki uku sai na biyu waɗanda su kuma ba sa al'ada kwata-kwata al'adar su ta riga ta yanke saboda shekaru sun wuce matakin yin al'ada ko kuma saboda yarinta ba su kai matakin balaga sun fara al'ada ba su kuma idan an sake su menene iddarsu waɗannan su ne mataki na biyu sai na uku kuma su ne waɗanda suke da ciki in an sake su ya iddarsu take su ne na uku waɗannan guda biyu na biyu da na uku su ne waɗannan ayoyin da za su zo a gaba za su yi magana a kansu amma waɗanda suke a kan ɗabi'a dama suna al'adarsu kuma aka sake su su ba masu ciki ba ne ba kuma waɗanda al'adarsu ta yanke ba to wannan za su yi tsarki uku ko kuma jini uku sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahi ya kisna minan nafi waɗanda suka ɗeba tsammani daga al'ada daga yin haila ma'ana hailarsu ta riga ta wuce sun wuce lokacin yin haila saboda shekaru domin suna mata suna kaiwa matakin da shi ke nan hailarsu ta yanke ba za su rinƙa yin al'ada ba to waɗanda suka kai wannan matakin in yau tabbatu idan kuna kokwanto dangane da hukuncin iddarsu shin su ma za su yi idda ne kamar na wa'yancan waɗancan kuma an ce za su yi tsarki uku ko jini uku su kuma yanzu su ba sa yin al'ada idan kuna shakka a kan mene ne hukuncinsu sai Allah ya ce fa iddatuhunna talatatu ashhur to iddarsu shi ne wata uku za su yi su watanni za su ƙirga an sake ta ba ta al'ada al'adar ta riga ta yanke ta daina yi to sai ta ƙirga wata uku daga lokacin da aka sake ta idan wata uku ya cika to wannan iddarta ta ƙare haka kuma wallahi lam yahizna haka kuma su ma matan da ba sa al'ada ba su riga sun fara al'ada ba su ma idan an sake su to su ma za su ƙirga waɗannan watannin ne guda uku da haka a nan wannan ayar ta ba mu hukuncin mata kala biyu wadda ta riga ta daina al'ada ta wuce matakin al'ada da kuma wadda kwata-kwata ba ta riga ta fara al'adar ba dukansu hukuncinsu ɗaya shine fa iddatuhunna salasatu ashhur za su yi idda na tsawon wata uku idan wata uku ya cika iddarsu ta ƙare dangane da wannan sakin da aka yi musu kina sai ya zama wallahi ya isna minal ma'idi wallahi lam ya isna فعدتهن ثلاثة أشهر شيء تقدير الآية دماثا لسك يوشي متى تلك الآلة دولا دبس ما طار الآلة ربا ادرسوا وتعوكوا في الله يسي وأولاة الأحمال سننفيكما وإن دسك ما تسكي ما تا وإن دسك دسكي أن سكيت سنة دسكي في الله يسي أجل ونسوكما ادرسوا وقال اللوغة سند ذات توقع لإجر أي يضعن عمله النشين يزوى لوغة سند ذات حيقي والنسكين دسكي دسكي شيني إجر لكن كنين الزمن سام إجر كلا أوك كنين إما دي وقال ذات إرقى دا الآدر سيدة سكي فوقما وقال ذات إرقى دا وتني شيني وتا أوك wayanda za su irga da watanni sune wanda ta wuce matakin al'ada da wanda ba ta fara al'ada ba sannan sai kashi na uku sune wadanda za su idda da haihuwa shine mai ciki kenan wanda aka sake ta tana da ciki gwargwadon lokacin da ta dauka har zuwa haihuwa shine iddar ta zai iya yiwa a sake ta yau a yau din kuma ta haihu ta riga ta zama idda kenan zai iya yiwa kuma yau aka sake ta cikin wata ɗaya ne sai bayan wata tara sannan za ta haihu to sai wannan wata taran ta cika sannan iddar ta za ta ƙare tana nan a cikin idda da haka a wannan tsawon lokacin mijin zai iya dawo da ita duk lokacin da ya ga dama zai iya dawo da ita duk lokacin da ya ga dama har zuwa lokacin da za ta haihu daga nan ne iddar ta riga ta ƙare ba damar komai kenan haka ma ita waccan wadda ba ta al'ada ita ma za a iya dawo da ita daga lokacin da aka sake ta har zuwa lokacin da wata uku za su cika idan wata uku suka cika iddarta ta ƙare babu damar a dawo da ita kamar yadda waccan mai al'adar ita ma za a irga al'ada uku ko kuma tsarki uku idan ta gama shikenan babu damar a ce an dawo da ita sai dai a ci gaba da nema kamar yadda kowa zai shiga ya nemi aure a wannan lokacin waɗannan su ne yanayi na mata guda uku akwai kuma waɗanda suke da wata waɗanda suke da wani yanayin ba wannan ba ita ce matar da aka aura aka sake ta ba a sadu da ita ba ba a tare da ita ba aka sake ta an riga an ɗaura aure amma ba a sadu da ita ba sai aka sake ta to ita a cikin waɗannan nau'o'in iddar guda uku wanne za ta yi ita ba ta da idda kwata-kwata ita sai wadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha idan kuka auri mata kuka sake su kafin ku sadu da su Allah ya ce to ba ku da wata idda da za su yi akan wannan ana sakinta iddarta ta ƙare ana sakinta iddarta ta ƙare kenan da ka ba ta da wata idda da za ta yi ta jini ko ta watanni ko kuma na haihuwa da ka sai zama kenan an samu matakai na masu idda guda hudu da wanda za ta yi da irga jini da wanda za ta yi da watanni uku da wanda za ta yi da haihuwa da kuma wanda babu iddiyar gabaki daya a kanta da ta ana sakin ta iddiyar ta riga ta ƙare kenan ita ce wanda aka aura aure amma ba a sadu da ita ba aka sake ta duka waɗannan hukunce-hukuncen da Allah ya kawo a nan Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah wurin bin waɗannan dokokin da kiyaye su da bin shari'ar Allah ya ja'allahu min amrihi yusra Allah zai sanya mai sauƙi a cikin al'amarin shi duk abin da zai biyo baya zai zo mai da sauƙi a cikin al'amuran shi saboda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya bi dokar Allah a wurin abin da ya shafi saki da idda da kuma abin da ya shafi ba da masauki da kuma abinci ga wanda aka saka din da haka da mazajen da matayen duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin waɗannan hukunce-hukuncen ya bi dokar Allah, to Allah zai sanya mai min amrihi yusran, Allah zai sanya mai sauki a cikin al'amarin shi. Kenan mafhumul muqalafa na ayat yana nuni da cewa duk wanda bai ji tsoron Allah a cikin waɗannan hukuncen ba, to Allah zai sanya mai tsanani a cikin al'amuran shi, Allah ba zai sauƙaƙa mai al'amarin shi ba. Da haka waɗannan yana tabbatar da cewa duk wanda yake neman sauƙi a wurin Allah a cikin al'amura a wurin Allah, to yana buƙatar ya bi dokokin da Allah maɗaukakin sarki yake sawa. Sai Allah ya ce dalika amrullah, wannan bayanan da kuke ji da waɗannan hukuncen da kuke gani umarni ne na Allah, Allah maɗaukakin sarki ya bayar. Al'amari ne na Allah, Allah ya bada umarni a kai cewa a bi waɗannan dokokin. Anzalahu ilaykum, Allah ya saukar muku da wannan al'amarin da wannan dokokin daga saman al'arshi. Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya aiko muku da waɗannan dokokin da waɗannan umarnin. Duka dai wannan ana nuna girman al'amarin ne. Allah yana nuna cewa al'amari ne babba mai girma. Da haka Allah yake tabbatar da cewa zalika amrullahi anzalahu ilaykum, Allah ne ya saukar muku da waɗannan dokokin. Kenan kada ku kuskura ku aje dokokin Allah, ku je ku kama waɗansu dokoki daban waɗanda suka saba ma dokokin Allah, wanda wannan zai sa Allah ya tsananta muku a cikin al'amuran rayuwarku, Allah ya ɗauke muku sauki a al'amuranku. Wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar bin waɗannan dokokin na Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah zai kankare mai zunuban da yake aikatawa. Idan ma mutum ya yi a baya ya tuba ya nemi gafara, Allah ya ci gaba da bin dokokin Allah a gaba, to Allah zai kankare mai waɗannan zunuban da ya aikata. Wa yu'zim lahu ajra, sannan Allah zai girmama sakamakon shi ranar alkiyama. Da haka Allah ya ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, ana duk wanda ya bi waɗannan dokokin na Allah, ya bi wannan umarnin na Allah, to zai samu sakamako a nan duniya. Shine Allah zai kankare mai zunuban da ya aikata a baya, sannan a lahira kuma wa yu'zim lahu ajra, Allah zai girmama ladan shi, ana zai ba shi lada mai girman gaske saɓanin wanda bai aikata abinda Allah ya ce ba. Allah zai kama shi da hukubar abinda ya aikata, sannan zai girmama hukubar shi ranar alkiyama. Da haka wanda yake nema ya samu wannan sakamakon na gafarar zunubi, sannan ya samu lada mai girma a wurin Allah, to ya yi ƙoƙarin bin waɗannan dokokin da wannan umarnin na Allah wurin abinda ya shafi al'amarin aure da saki da idda da makamantansu.
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما فيجعل الله بعد عسر يسرا.
أبايا الله مدعوكتين سركي يا بياني سوى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Allah yayi bayanin cewa idan an sake su kada a fitar da su daga cikin dakunan su, haka su ma kada su fita daga cikin dakunan. Sai aka sake jaddadawa anan Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantu, ku zaunar da su a inda kuke zama, min wujidikum gwargwadon samun su, ma'ana ku zaunar da matan da kuka saki da aka ce a ba su wurin zama. Kada haka kawai ka je ka nemi kowane irin wuri ka aje su, ku zaunar da su min haythu sakantum, a inda kuke zama, min wujidikum gwargwadon samun ku, kana zaune a gida ka kama gida ciki da falo, sai yanzu tun da ka sake ta da haka yanzu bari a je a samu wani ɗan ɗaki ƙwaya ɗaya a kama mata a saka ta a ciki, ko kuma kana zaune a flat sai yanzu tun da ka sake ta bari ka je ka kama mata wani ɗan ciki da falo ka saka ta a ciki. Allah ya ce ku zaunar da su min haythu sakantum, min wujidikum gwargwadon samun ku, gwargwadon abin da kake da shi, gwargwadon irinka za a auna a gani irinka wani irin wuri zai iya zaunar da mutum, da haka za a zaunar da ita ne min haythu sakantum min wujidikum gwargwadon samun ku. Ba za a ce sai an iyakanta wani wuri ko wani yanayi na musamman wanda dole sai an sami irin wannan wurin ba, a'a ana kallon shi wanda ya sakin ne, wanda zai zaunar da ita ɗin meye halin shi, meye gwargwadon abin da zai iya na kamawa da wurin da zai aje ta, shine ma'anar min wujidikum, ma'ana min si'atikum, gwargwadon samun ku, gwargwadon yalwar da kuke da shi, gwargwadon inda za ku aje su. Sai Allah ya ce wala tudarruhunna, kada ku rinka cutar da su, cutarwa a wurin zaman da za ku zaunar da su ɗin, kana da halin da za ka aje ta a inda take, ka je ka nemo wani wuri wanda bai kai wannan ba, ko wani wuri wanda yake ƙasa ka aje ta a wurin saboda ka rabu da ita, da haka Allah ya ce kada ku cutar da su, litudayyiqu alayhinna, saboda ku ƙuntata musu. Kuma akwai wanda zai aje su ɗin ya je ya nemo wani wuri wanda zai zama na ƙunci, wanda ya san ba za ta iya rayuwa a wurin ba, ko ba za ta iya jin daɗin zama a wurin ba, ya ce bari ya aje ta a wurin, ko kuma ya yanke duk wani abu wanda yake na amfani a wurin, na jin daɗi a wurin, ya zama an yanke shi daga inda take zama, ko kuma ya rinƙa yin wani abu a wurin na cutarwa wanda ya san zai rinƙa cutar da ita da shi. Da haka Allah ya ce duka wannan kada ya kasance a tsakani bayan an ba su wurin zama ɗin. La tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, kada ku rinƙa cutar da su ta yadda za ku rinƙa ƙuntata musu, ya yi ta yin abubuwan da har sai ta ji bari dai ta gudu ta bar gidan, ba za ta iya zama ba, a ji cewa gara dai a raba ta da wurin saboda ƙuntatawa da ake mata. Da haka Allah ya hana wannan, ya yi kashedi dangane da aikata irin wannan aikin, shi ne ma'anar wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Daga kowa da irin yanayin abin da yake yi domin ya ƙuntata ma ita matar da ya saki ɗin, wani zai iya yiwa ƙuntatawa ne a gidan da ya aje ta, wani zai iya yiwa ƙuntatawa ne dangane da wasu abubuwa da zai rinƙa yi na aikata ko maganganu da zai rinƙa yi ta ganin cewa sai ya ƙuntata mata ta yadda ba za ta iya jin daɗin zama a gidan ba, ko kuma ya sa wasu su rinƙa yin wasu abubuwa, ƴan uwan shi ko dangi shi suna zuwa suna faɗar maganganu, suna zage-zage, suna yin abubuwan da za a rinƙa ƙuntata mata saboda an san an sake ta. Duka wannan Allah ya hana da cewa wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Da haka kenan har yanzu dai ana nan maganar riƙe su bi ihsan da kyautatawa, kyautatawar tana nan tana bin su har zuwa lokacin da za su gama idda, har zuwa lokacin da za su bar gidan. Kuma idan sun gama idda wannan kuma ɗaukan nauyin riƙe su ɗin ya riga ya ƙare kenan, daga daga nan suna da dama da za su tashi su koma wurin waliyansu ko wurin iyayensu. Amma a wannan yanayin da suke ciki na zaman idda, Allah ya hana a yi wani abu ko wani iri ne wanda zai cutar da su. Daga anan Allah bai ambaci cewa kada a yi kaza, kada a yi kaza ba, sai ce wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, kada ku cutar da su. Daga duk wani abu wanda sunan shi cutarwa gare ta, to idan mutum ya aikata, ya aikata haramun, ya keta dokar Allah, ya keta iyakar Allah. Wani zai rinka yin abin saboda wata manufa daban ne, zai rinka yi saboda ya kuntata mata, shine litudayyiqu alayhinna, baya so ya ci gaba da biyan haya. Me zai rinka yi mata wanda dole sai ta gudu da kanta ta bar gidan? Da aka jika wannan yana cikin litudayyiqu alayhinna. Wani kuma zai rinka yi kawai saboda fushin ya rabu da ita, fushin sun yi rikici sun rabu, bari ya rinka yin abubuwan da zai kuntata mata. To kowanne daga ciki da kowace manufa, matukar wannan abin sunan shi cutarwa, Allah maɗaukacin sarki ya hana a yi shi. Da aka dole ne ya zama rayuwar ta zama fa'imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan, ko dai a riƙe su da kyautatawa ko kuma a rabu da ihsani da mutuntawa ba tare da cin mutunci ko kuntatawa ba. Sai Allah ya ce wa in kunna ulati hamli, idan su waɗanda aka saki din aka rabu da su sun zamanto ulati hamli, sun zamanto masu ciki ne, su suna da ciki, sai Allah ya ce fa anfiqu alayhinna, to ku ci gaba da ciyar da su, hatta yadana hamlahunna, har sai lokacin da suka haife wannan ɗan da yake cikin su. Dama iddarsu tana ƙarewa ne da haihuwa, to har ila yau ciyarwa kuma tana nan. Wannan yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan kulatu hamlin da ake magana a nan ana nufin masu ciki waɗanda aka sake su saki wanda yake babu komai a cikin shi, saki na ƙarshe, saki ba'ini. Domin wanda aka saki raji'i na dawowa, dama ko tana da ciki ko ba ta da ciki, ciyar da ita yana nan har ta gama idda. Za a ciyar da ita sai ta gama idda. To amma wanda aka sake ta tana da ciki ita kuma ba, sai ya zama sakin na ƙarshe ne na gaba ɗaya. To sai Allah ya ce a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu, shine fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna. Domin idan aka yi saki na uku na ƙarshe, babu ciyarwa, ciyarwa ta riga ta tafi kenan. An yi saki na ɗaya, an yi na biyu, an zo an yi na uku, to a wannan iddar da take yi na saki na uku babu ciyarwa akan wanda ya sake ta. Da haka yanzu za ta zauna kenan kawai ta yi idda, amma ba tare da ciyarwa ba. Sai dai idan ta zama mai ciki ce, shi sai a yi amfani da wannan, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna. In an yi saki na ƙarshe na rabuwa, to idan tana da ciki za a ci gaba da ciyar da ita har sai idan lokacin da za ta haifa wannan ɗan, to daga lokacin wannan ciyarwan ta riga ta tsare ta idda kenan. Sai zama sai maganar shayarwa za a koma wata matsala kenan daban ta matsalar shayarwa. Amma maganar ciyarwa ta idda an riga an gama daga lokacin da ta haihu. Waɗansu kuma malamai suna ganin ita wannan ɗin ana magana ne akan wadda aka saki raja'i, ba saki ba'in ba, saki wanda za a iya komi, wanda take mai ciki. Aka ce to me yasa aka ce wa in kunna ulati hamlin, bayan kowace wadda aka saki raja'i ana ciyar da ita ma, me yasa aka keɓanta mai ciki? Suka ce ai saboda iddar mai ciki tana da tsawo ne. Wani zai iya tunanin to tunda dai an yi wata uku shi ke nan ciyarwa ta ƙare, sai aka jaddada cewa wa in kunna ulati hamlin, idan suka zama masu ciki ne to za a ci gaba da ciyar da su hatta yadana hamlahunna. Da aka ce idan saki ba'in ne to koya da ciki babu ciyarwa. Amma kaulin jumhur na malamai sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan wadda aka saki saki ba'in, wadda aka saki saki raja'i, dama ciyarwa tana nan ko tana da ciki ko ba ta da ciki. Sai zama wannan tana magana akan wadda aka sake ta saki na rabuwa gaba daya kuma tana da ciki, to har ila yau ita ma za a ci gaba da ciyar da ita. Sabanin wadda aka saki saki na gaba daya wadda take ba ta da ciki, ita babu ciyarwa a kanta, ba za a ciyar da ita ba, sai a bata, za a bata wurin zama kamar yadda jumhur na malamai suka tafi akai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in arda'na lakum, mana idan kun ciyar da su har sun haihu din kuma an riga an rabu, to yanzu maganar shayarwa ne zai biyo baya. Fa in arda'na lakum, idan suka shayar muku da ƴaƴan, dan da ta haifa yanzu za ta shayar da shi. Sai Allah ya ce in ta shayar muku da ƴaƴan fa atuhunna ujurahunna, to ku biya su ladan shayarwa, ku biya su ladan shayarwa. Idan suna tare da ku a matsayin matanku, za su shayar muku da ƴaƴan dole ba tare da biyan lada ba. To amma yanzu aure ya riga ya rabu, da haka Allah ya ce in sun shayar muku da ƴaƴan fa atuhunna ujurahunna, ku biya su ladan shayar da ƴaƴan. Sai a yi ciniki nawa za a biya ta ci gaba da shayar da ɗan har zuwa a yaye shi, ko kuma a'a duk wata nawa za a rinka biya kuɗin shayarwa, ko kullum za a rinka biya nawa za a rinka bayarwa kullum, gwargwadon yadda aka yi ittifaki aka tabbatar. Sai zama shi ne fa atuhunna ujurahunna, in sun shayar muku to ku biya su ladan shayarwa. Sai Allah ya ce wa tamiru bainakum bima'ruf, ku daidaita tsakaninku da kyautatawa, ma'ana tsakanin mijin da kuma ita uwar da za ta shayar da ɗan, a daidaita da kyautatawa. Kada kai ka sa kuɗi ɗan kaɗan ka ce kai ɗan kaza za ka biya, kada ita kuma ta tsananta ta ce dole sai an biya kaza. Shi ne wa tamiru bainakum bima'ruf, ku daidaita da kyautatawa. Kai ka duba ka yi ihsani ka yi abin da ya kamata, ita kuma ta duba ta rangwanta ta yi ihsani ta yi abin da ya kamata. An samu wa tamiru bainakum bima'ruf kenan. Sai Allah ya ce wa in ta'asartum, idan abin ya titira an kasa daidaitawa, shi ga ɗan abin da ya ce zai biya an ce ba zai yi ba, ita kuma ga abin da ta ce sai an biya shi kuma ba zai iya biyan wannan ba, shi ne wa in ta'asartum, idan cinikin da daidaitawar ya fitira an kasa samun matsaya tsakanin uban da kuma uwar wurin abin da za a biya wurin shayarwa. Allah ya ce fa saturdi'u lahu ukhra, to sai a nemo wata matar daban ta shayar da shi. Shi kenan a haƙura, ita kenan ba a daidaita da ita ba, sai a nemo wata mai shayarwa, sai a yi ciniki da ita nawa za ki shayar da yaro a wata, nawa za a rinka biyan, kin aka daidaita sai a biya ta wannan sakamakon ko a biya ta wannan ladan na shayarwa. To amma malamai suna cewa idan aka yi ciniki da wata sai uwar ta zo ta yadda za ta yi akan wancan kuɗin da aka yi ciniki da wancan, to ita ce a haƙƙu bihi, ita ta fi cancanta a mayar mata da ɗanta a biya ta wannan, a biya ta wannan ladan ta ci gaba da shayar da shi. Amma idan bai yiwu ba ne a haka, ita nata ya yi yawa ba za a iya biya ba, to wannan babu laifi, sai a nemo wata, shi ne ma'anar fa saturdi'u lahu ukhra. Shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan ma ibarar da aka yi amfani da ita akwai zargi a kan ita uwar, kama akwai alamar zargi ga ita uwar, an ce idan abu ya ƙi to wata ta shayar da shi, ma'ana in ke ba ki iya shayar da shi ba za a samu wata ta shayar da shi da ba, kama ana nuna zargi ga ita uwar akan cewa ba ta rangwanta ba, ba ta yi abin da ya kamata ba.
amma wannan idan ya zama shi uban yayi abin da ya kamata kenan kuma wani zai zo ya sa wani abin da bai taka kara ya karya ba daga wannan shine abin zargi kenan anan domin bai yi wa atamiru bainakum bi ma'ruf ba bai yi ma'ruf a wurin sanya abin da ya kamata a biya wurin shayarwar ba daga sai ya zama shine za a zarga anan daga abin da ake bukata shine ittifaqi a hadu tsakanin farashi wanda yake babu cuta babu cutarwa la darara wala dira shine wa atamiru bainakum bi ma'ruf daga ba a cutar da ita uwar ba an tauye mata abin da ya kamata a bata ba kuma tsawwala mashi uban an sa mai abin da yafi karfin abin da ya kamata ya bayar ba shine wa in ta'asartum fasatudhi'u lahu ukhra in abiyati tira sai a nemo wata ayi ciniki da ita ita ta zama ita ce za ta shayar da ta wanda yake tabbatar da cewa tiyar da yaya haƙƙi wajibi ne akan uba daga haƙƙin uba ne na wajibi ya ciyar da yayan shi ba haƙƙin uwa bane ta ciyar da yaya sai dai ta ciyar da ihsani kawai amma ba haƙƙin ta bane idan ya zama to har kan da za a ba nono sai an biya haƙƙin uba ne ya biya uwar ta shayar da shi to ballantana kuma wanda ciyar da shi abinci za a yi ba nono ba wannan shi yafi zama ya zama haƙƙin shi yana kan uban shi mahaifin shi shine yake da wannan haƙƙin daga wannan ayar tana daga cikin dalilai da malamai suke kafa hujja da ita akan cewa wajibi ne akan uba ya ciyar da ƴaƴan shi wa in ta'asartum fatatudhi'u lahu ukhra fi alla tayli yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi duk wani mai wadata ya ciyar daga wadatar da Allah ya bashi ba zuwa za kai ka duba ka ce ai a unguwar mu kaza ake biya in za a shayar da ɗa ba a'a za a kalli kai menene halinka kai menene wadatarka idan wani ya biya 20,000 a wata to wani shi kuma 100,000 zai biya a wata shine li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar daga iya wadatar da Allah ya bashi wa man qadira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata mai arziki bai da hali bai da wadata falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar daga gwargwadon dan abin da Allah ya bashi daga za a duba samun mutum ba za a ce tunda 1000 ga kaza ake biya daga kowa sai ya biya 1000 kaza ba sai aka la arzikinka da wadatar ka sai a yanka ma abin da zaka biya na shayarwa sai aka la talaucinka da rashinka sai a yanka ma abin da zaka biya na shayarwa dan wani in an yanka mai 10,000 zai rinka biya a wata a shayar da dan shi to wani kuma ba zai yi wuya biya wannan kudin ba wani watakila gaba daya a watan abin da yake samu 10,000 ne daga sai a kalli me ya kamata a kimanta a auna a ga me ya kamata a sa mai shine ma'anar li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah daga Allah madaukakin sarki yana tafiyar da shari'a ne gwargwadon mutane gwargwadon abinda kowa zai iya shi yasa sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah bai tsora ma wani rai sai gwargwadon abinda Allah ya ba mutum gwargwadon abinda Allah yake tsora ma mutum ne inda Allah ya ga dama sai ya ce duk wanda za a shayar mai da ɗa to dirhami kaza zai biya ko duk wanda za a shayar mai da ɗa dinari kaza zai biya kuma dole ka biya ya zama wajibi ya zama shari'a amma Allah bai yi haka ba sai ya sa ka'ida kawai a tattauna bi ma'ruf a yi abin da ya dace kada a yi rashin kyautawa kada a yi abin da in an zo an duba za a ce ba a kyauta ma wanta ba a kan kan abin da ake ba ta na shayarwa ko kuma idan an zo an duba za a ce ba a yi mawana ba a sassauta mawana ba a kan abin da aka yanka mai sai ya biya a yi abin da kowa idan ya gani zai san cewa lallai an kyauta an yi ihsani an duba bangarorin gaba daya daga la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora marai sai abinda Allah madaukakin sarki ya ba mutum gurgurdan abinda Allah ya baka gurgurdan abinda Allah ya dora maka kenan sai zama hatta ciyarwan na gida na iyalinka da zaka yi li yunfiqu sa'atan min sa'ati kowa gurgurdan samun shi gurgurdan abinda zai ciyar a gidan shi kada Allah ya buda ma kana samu da rufin asiri daidai gurgurdo amma har yanzu a gidanka ana rayuwa ta talauci ana cin abinci na marasa shi ana mu'amala ta yau da kullun na waɗanda suke cikin talauci ba bambanci tsakaninka da wanda yake yana fita yana samu da kyar baka yi li yunfiqu sa'atan min sa'atihi ba daga sai ya zama ciyarwa da abincin da za a rinka ci a gidanka ya zama gwargwadon abin da kake samu gwargwadon samunka kada ka zama wanda za a zo a ga gidan shi bai kai ɗaya bisa goma na samun shi ba abincin da ake ci a gidan shi bai kai ɗaya bisa goma na samun shi ba ba cin abin na walwala na jin daɗi kawai ya taskanta dukiya kawai tarawa yake ga abu yana marmari shi kanshi yana marmarin abin yana sha'awa amma ba zai iya fitar da kuɗi ya yi ba a gidan shi saboda mai saboda kada a gane yana da kuɗi kada a gane yana da samu a ce wane ya samu kuɗi to shine abin da baya so daga sai ya ci gaba da rayuwa cikin wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah bayan ya fita cikin wa man qadira alaihi rizquhu daga liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi ya gane rayuwar mutane gaba daya ba wai kawai a wurin shayar da da jariri a wurin saki bane shi yasa al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito asar daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu cewa umar yana tambayar mutane cewa ya labarin abu ubaida al-amir ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma sai ake bashi labari cewa abu ubaida yana cikin wani yanayi yana sa kaya waɗanda suke na masu kaushi mana kaya na masu araha na talauci sannan abincin shi ma abinci ne na talauci bai cin abinci mai kyau sai Umar radiyallahu anhu ya ce a aika ma Abu Ubaida da dinari dubu aka aika mai da dinari dubu sai tambaya daga baya ya rayuwar Abu Ubaida aka ce Abu Ubaida yana sa kaya masu kyau yana siyan kaya masu kyau na wadata yana cin abinci mai kyau sai Umar yake cewa Allah ya ji kan Abu Ubaida yayi amfani da fadin Allah madaukakin sarki li yunfiqu sa'atan min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah lokacin da babu ya tafiyar da rayuwar shi gurgurdan halin da yake ciki lokacin da kuma arziki yazo ya tafiyar da rayuwar shi gurgurdan abin da ya samu na arziki to haka ake so mutum ya kasance haka rayuwar mutum za ta kasance in kana da shi a da kana da shi idan babu kuma ka tsaya gurgurdan inda Allah ya aje ka kada ka ce babu sai ka kai mataki irin na wani sai kai rayuwa irin ta wani aka tsaya wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah idan kuma akwai a gane yunfiq zu sa'atin min sa'atihi to haka rayuwar musulmi ake so ta kasance a koyaushe daga Allah madaukakin sarki yace wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya dora marai wani abu sai gurgurdan abin da Allah ya ba mutum Allah ya san iya abin da ya baka ya san kuma abin da ba za ka iya ba abin da baka da shi Allah zai maka uzuri akan wannan amma idan ya baka ya san za ka iya kuma ka ki Allah ya sani da haka duka yana karkashin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai Allah ya ce sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani duk yadda kaga mutum ya shiga tsanani to da sannu Allah madaukakin sarki zai kawo sauki bayan wannan tsananin fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra da haka duk lokacin da mutum ya shiga tsanani to ya jira sauki daga Allah madaukakin sarki tsanani baya dawwama a rayuwar mutum ba ka zama cikin kuncin rayuwa gaba ɗaya rayuwarka, ba ka zama cikin rashin wadata gaba ɗaya rayuwarka, ba ka zama cikin baƙin ciki duka rayuwarka. Lokacin da tsanani ya zo, to alama ce ta cewa sauƙi yana nan zuwa daga wurin Allah. Haka kuma lokacin da yalwa ta zo da jin daɗi ya zo, alama ce ta cewa akwai kuma rashin jin daɗi da zai zo a nan gaba, ba wani yanayi da yake dawwama a kan mutum. La tahsabanna sururan da'iman abadan man sarrahu zamanun sa'atu azmanu, daka baka zaton jin daɗi har abada zaka zauna a ciki. Yau in kayi dariya to gobe zaka yi kuka, idan yau kayi kuka gobe zaka yi dariya. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya, yanda ake mutuwa a rayuwa haka za a yi dariya a yi kuka, haka za a yi farin ciki a yi baƙin ciki, haka za a shiga ƙuncin rayuwa kuma a shiga yalwar rayuwa. Haka Allah ya tsara rayuwar, haka take jujjuyawa, kamar yadda yake juya yuqallibul layla wan nahar, haka kuma yake juya al'amuran bayi gaba ɗaya. Yau wannan ya shiga nan gobe ya fita, in kaga wannan yau yana murna rayuwa ta yi kyau, a lokacin kuma za ka ga wani na kuka rayuwa ta shiga kunci. Lokacin da wani yake jiyewa ana cikin tsanani, a daidai lokacin wani yake ganin ba a taɓa yin lokacin yalwa da jin daɗi irin wannan lokacin ba. To haka Allah yake kaddara al'amura a cikin bayi, sai ya ja'alu Allahu ba'da usri yusra, da sannu Allah zai sanya sauƙi bayan tsanani ya zo. Da haka wannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki duka ya kawo su ne domin ya tunatar da su iyayen, iyaye maza ɗin da iyaye mata. Idan ka shiga wani hali da wani yanayi, ka yi haƙuri da halin da ka samu kanka a ciki. Haka ce ma idan aka yanke miki ɗan gwargwadon abin da aka ce za a bayar, kada ki kalli wanta kaza ake bata, wanta kaza aka bata, ki yi haƙuri da wannan, da sannu Allah zai kawo sauƙi bayan wannan tsananin. Zai yi wa wannan ɗan da za ku shayar ɗin ya taso ya girma, shi ne zai zama sanadin jin daɗin rayuwarku gaba ɗaya. Shi ne Allah zai azurta ya zama shi zai ɗauki rayuwar taku duka. Duk da yanzu kun yi tsanani kun wahala, to wataƙila sauƙin yana nan zuwa a gaba, bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku wannan kyautar, ba ku san irin baiwar da kyautar take ɗauke da shi ba. Da haka duka wannan tunatarwa ne da faɗakarwa daga Allah maɗaukakin sarki dangane da wannan al'amarin. Da haka a taƙaice waɗannan su ne kaɗan daga cikin mas'aloli ko hukunce-hukunce da suke da alaƙa da saki da kuma al'amarin shayarwa. Da haka shayarwan nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi muddar da ake yi wurin shayarwa, wadda ita ce mudda mafi ƙololuwa, ta cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a. Iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu ne shekaru biyu cikakku, ga waɗanda suke so su cika shayarwa a samu cikakkiyar shayarwa, to shekara biyu ake yi. Daga kenan za a yi shayarwa ta tsawon shekara biyu. Idan aka wuce shekara biyu, kenan maganar biyan shayarwa da ɗaukan shayarwa wannan kuma ya riga ya kauce ne. Sai magana akan abin da ya shafi kula da rayuwar yaron, za a ci gaba da kula da shi, abincin shi, kuɗin abinci nawa za a rinka bashi a kullum, nawa za a rinka biya idan ita mahaifiyar za ta ci gaba da rike shi kenan. Sai ya koma babin hadana kenan, ya fita daga babin rida'a ya koma babin hadana. Da haka wannan sai a duba wannan ɓangaren, shi ma a ba shi a ga hukunce-hukuncen da shari'a ta sa a kan wannan. Da haka a can da ya ce yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a, sai ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, shi wanda aka haifar ma ɗan har ila yau a nuna cewa dai har yanzu haƙƙin yana kan uba. Aka ce wanda aka yi ma haihuwar aka haifar ma ɗan, to arzikinsu, abincinsu da tufatantar da su yana kan shi. Shi ne wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, shi ma anan sai Allah ya ce bil ma'ruf, gwargwado daidai gwargwadon yadda ɗabi'arka take, da samun ka yake gurgure inda zaka ci gaba da ciyar da su ka ci gaba da tufatantar da su shine bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha haka a san Allah yace Allah bai dora marai sai abin da zata iya sai sai la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiyar dangane da al'amarin danta domin wani zai yi danya cutar da ita kawai mu kaza za mu rinka biya in ba za ki iya ba a kawo dan saboda ya san ba za ta iya rabuwa da dan ba ko in an kwata dan za ta shiga damuwa da wani yanayi da haka su yanzu bari su yanke kawai ba za su kara komai ba ko a kawo dan ko a ci gaba da shayar da shi a haka Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da mahaifiya dangane da al'amarin danta wala mauludun lahu bi waladi haka shi ma uban da aka yi mahaihuwar kada a cutar da shi da dan shi dan an san ba wanda zai shayar mai da dan a sai to dole sai yayi kaza sai ya biya kaza to shi ma kada a cutar da shi da wannan da haka Allah madaukakin sarki kullun yana kallon kowane bangare a wurin hukunce-hukunce na shari'a shi yasa ba wata shari'a irin shari'ar Allah subhanahu wataala wanda zaka ga an ba da hukunci babu wanda ya tutu a hukuncin kowane bangare an yi mai adalci amma duk wata doka da za a sa sai kaga an cutar da wani wani ya amfana ko kuma an cutar da su su duka a dokar amma hukuncin Allah ba a cutar da kowa kowa sai an kalli maslahar shi an kalli kuma rayuwar shi da abin da zai amfana da shi da kuma gwargwadon abin da zai iya shi yasa duk in an kawo irin waɗannan hukuncen sai a yi maganar la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko la tukallafu nafsan illa wus'aha da haka saboda a tabbatar da cewa gwargwadon abin da zaka iya shi Allah yake dora maka Allah baya dora ma abin da yafi karfinka da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin dokokin shi da shari'ar shi da kuma yin aiki da abin da Allah ya saukar da fifita hukuncin Allah akan kowane irin hukunci a bayan ƙasa ya yafe mana kurakuran da muka aikata a baya ya kankare mana zunubanmu ya gafarta mana ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikenta a gaba Allah madaukakin sarki zai yi mana bayani akan irin azabar da Allah ya tattala dangane da waɗanda suke keta waɗannan hukuncen wane irin hukunci Allah ya tattala zai musu a nan duniya kuma wane irin hukunci za a yi musu ranar alkiyama waɗanda ba su damu da waɗannan hukuncen ba suna ci gaba da al'amuransu na al'ada da ka da hukuncen aure da ka da yanda suka ga dama to menene abin da Allah ya musu tattali a duniya menene kuma tattalinsu a ranar alkiyama shine ayoyin da za su zo gaba za su yi magana a kai na hukumar da Allah ya shirya a kan haka والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك